Hukumar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta bayyana takaicinta kan yawaitar makamai a hannun jama'a wanda tace shike ruruta wutar rikici a wasu sassan jihar. A cikin 'yan kwanakin nan dai da aka samu tashin hankali a wasu unguwannin cikin garin Jos, bayanai sun nuna da cewa jama'a da dama sun mallaki makamai ba bisa ka'ida ba, lamarin da ya haddasa rasa rayuka da kone dukiyoyi da dama a sassa daban-daban a garin Jos. Shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya da sasanta al'umma a jihar Plateau, Joseph Lengman, ya ce gwamnati da hukumomin tsaro za su dukufa wajen tabbatar da jama'a sun mika makaman da ke hannunsu.
Wannan abin da ya faru dai abin tunne ga ita al'umma, abu ne gaskiya da kuma kowa ya kamata ya nuna bata ran sa kai. Zaman lafiya kamar da muka saba cewa ya fi zaman ɗan sarki, kuma gwamnati na kokarin da ta kawo tsarin da zaman lafiya na kwarai, amma kuwa kamar akwai mutane wasu mu da ba sa son zaman lafiya na kwarai a wannan jiha, shi yasa shi zai muke sa tashin hankali na kwanan nan.
To akwai yawaitar makamai musamman a hannun al'umma duka, me gwamnati take don tabbatar da cewa wato ko dai an kwata waɗannan makamai ko dai al'umma ba su mallaki makamai ba?
Allah, akwai makaman nan a ƙasa, wallahi zaman lafiya da muke na ba za mu same shi ba. Ba abu mai kyau bane a ce an tara makamai an ajiye su a gida ana wuce da shiri. Wannan ya nuna cewa babu zaman lafiya, ba yanzu ba ba gobe ba, zai iya zaman to GB ko sati mai zuwa ko shekara mai zuwa. Wallahi wannan abun zai zama mana wani bala'i ne na musamman. Gashi muna gani a yi wannan ɗan tashi da aka yi, irin makamai da aka cire ana yaki da su, ai abun ya wuce gona da shi. Saboda haka mataki ne na musamman, kuma gwamnati za ta yi kyakkyawan kokarinta don ta ga cewa ta karɓi ko kuma ta kwace dukkan makamai da aka koboye a gidaje musamman a Jos North da Jos South a wuraren barikin daji. Dalilin ko shi ne aka cika za ka su gaskiya babu wanda zai tsira a wannan jiha ko kuma a wannan al'umma. Saboda haka ina kira babban murya kar al'umma su yarda da irin wannan, mu san da wani abu, wallahi ba zai iya wannan yakin ko kuma ya cimma buya ya nasara da ababen da ke faruwa shi kadai. Dole ne mu yi aiki da jami'an tsaro, dole ne al'umma su fasa da kai har ma ga bangaren ita wannan zance na koye makamai a gidaje. Dole mu ciro wannan makamai, dole mu nemo su mu ciro su domin a mika wa gwamnati, a mika da mai tsaro domin zaman lafiya na kwarai da tabbata a wannan jiha.
To akwai sakonnin ƙarya da na gaskiya waɗanda al'umma ke aikewa wanda suna ingiza wutan wannan rikicin?
Gaskiya kin ga wannan labarun na ƙarya da ake yawo da shi bata gari ne sosai da na kaɗan ba, wato yana kawo tashin hankali da tunani na banza a al'umma. Saboda haka wanda suke amfani da irin wannan musamman da ake kira social media da kuma masu gidajen rediyo da ke Plateau, kira muke da babban murya, dan Allah a yi kula, dan Allah har a je a koko da labari ba na gaskiya ba a banza ba ta zo ta kama da damuwa. In dalilin ko shi ne ta mace da kowa ya ji ta, dole ne ma da kanmu mu ga cewa mun cimma burin wannan kwami na fara ga irin wannan mutane da suke kawo labarbaru na ƙarya.
Shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya da sasanta al'umma a jihar Plateau, Joseph Lengman, a halin da ake ciki kuma jami'an tsaro da ke aikin yasar wani tafki da ke yankin Duradu a ƙaramar hukumar Jos ta Kudu sun gano wata mota ƙirar bus mai cin mutane 18 a cikin tafkin. A makon jiya dai jami'an tsaron sun gano motar tsohon janar Idris Alkali a cikin tafkin da ya bace a cikin jihar Plateau ranar 3 ga watan jiya. Duk kokarin da na yi don jin karin bayani daga kakakin rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau, Manjo Umar Adam ya ci tura, domin kuwa na kira wayarsa bai dauka ba. Na kuma aika da sakon karta kwana, amma har zuwa lokacin da na hada wannan rahoto bai maido min da ansa ba. To sai dai dokar takaita zirga-zirga da gwamnatin jihar Plateau ta sanya a kananan hukumomin Jos ta Arewa da Jos ta Kudu daga karfe 10 na yamma zuwa karfe 6 na safe na ci gaba da aiki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.